نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkamu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin ballaga da ke na cikin garin Bauchi a jihar Bauchi, a wannan yammaci na Alhamis. Yau muna 13 ga watan Ramadan, hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1446, wanda kuma yake daidai da 13 ga watan 3 miladiya ta 2025. A wannan majalisi da muke tafsirin Al-Qur'ani mai girma, wanda muna cikin tafsirin suratul mu'minun, a yau za mu ci gaba da tafsiri da kan aya ta 97 insha Allah. Bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa qul rabbi a'udhu bika min hamazatish shayatin. وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون.
Allah madaukakin sarki ya ce, wa qul, kuma ka ce, rabbi a'udhu bika, ya ubangiji na, ina neman tsarinka, min hamazati shayatin, daga waswasi na shaitanu. Wa a'udhu bika, kuma ina neman tsarinka, rabbi ya ubangiji na, an yahdhurun, su zo inda nake. Allah subhanahu wa ta'ala ayat da ta gabata ya karantar da annabi sallallahu alaihi wasallama ladabin zama da abokan gabarsa waɗanda suke nuna masa ƙiyayya, suke ɓacin sa a kullum, suke ta yi ƙuri da za su cutar da shi. Allah ya ce, idfa' billati hiya ahsanu sayya nahnu a'lamu bima yasifun. Allah ya ce, duk sanda aka yi masa wani abu mara kyau, to shi ya mayar da abin da yake mafi kyau. To Allah subhanahu wata'ala ya san cewa ɗan adam shaidanu da suke tare da shi ko suke tare da ɗan adam a kullum ba za su kyale su ba, ko da mutum yana ta ƙoƙari yadda zai ga ya fi ƙarfin zuciyarsa, to shi kuma shaidan shi ma zai riƙa nasa ƙoƙarin, saboda wani alkawari da ya yi tsakanin shi da Allah ya yi rantsuwa cewa ba zai ƙyale ɗan adam ba. Duk yadda zai yi ya halakar da ɗan adam zai yi. To kuma Ubangiji subhanahu wa ta'ala cikin ikonsa da ƙaddararsa sai ya zanto kowane ɗan adam yana tare da shaiɗaninsa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, ma minkum min ahadin illa wa ma'ahu qarin. Babu mutum ɗaya daga cikin ku face yana tare da shaiɗaninsa. Suka ce, wala anta ya rasulullah, hadda kai ma ya ma'aikin Allah. Ma'aiki ce, wala ana illa anna Allah a'anani alaihi fa aslama ko fa aslamu fala ya'muruni illa bi khair. Sai dai ni Allah ya ɗora ni a kansa, ya musulunta, don haka baya iya umarta na da wani abu ba alkhairi ba. ko kuma Allah ya daura ni akan ta ba zai iya dari ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam tun yana karami to ba a ba shi adabci ba, aka cire duk wani rabon shedan daga cikin sa. Saboda haka shedan ba yi da rabo tare da manzo sallallahu alaihi wasallam. To amma duk wani wanda ba annabi ba to ba a ba shi wannan garanti din ba. Haka yadda zuciyarsa take masa wasuwasi, to haka shi ma shedan zai rika saka masa wasuwasi iri-iri. To wani lokaci idan mutum ya yi fushi, to a lokacin kuma shedan ya fi samun dama na ya zuga shi ya sa masa wani wasuwasi har da zai je ya yi abin da zai dawo yana da nasani. Shi ne a nan Allah subhanahu wata'ala yake karantar da adabinsa don ya zama koyarwa ga al'umma gaba daya. Ba duka sanda aka ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam wani umarni yake takaita a kansa ba. Allah da yawa yake kira annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba shi umarni, amma yana nufin duka al'umma. Amma an fara ta kansa don a nuna maka muhimmancin al'amarin, tunda har ma shi kansa manzo sallallahu alaihi wasallam ana masa umarni da wannan. Saboda haka wani lokaci Allah zai yi kira ya kira annabi sallallahu alaihi wasallam, amma kuma daga ƙarshe sai ya koma magana da ɗaukakin al'umma. Kamar yadda Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu idza tallaqtumun nisaa fatalliquhunna li iddatihinna. Ya ayyuhan nabiyyu, ya kai wannan annabi, sai kuma ya ce idza tallaqtumun nisaa, idan kun saki mata. Annabi aka kirawo, amma kuma ƙarshe maganar sai ta komo kan al'umma gaba daya. Shi ne anan Allah subhanahu wata'ala yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, wa qul, ka ce rabbi, ya ubangijina. Wannan yake tsara tabbatar maka da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi yake tsara Qur'aninsa, da shi yake tsara kawo ka ce wa qul. Saboda haka za mu ga Al-Qur'ani yana cike da irin wannan bayar da umarni ga annabi sallallahu alaihi wasallam. Qul huwallahu ahad, qul a'udhu bi rabbil falaq, qul a'udhu bi rabbin nas, qul ya ayyuhal kafirun. Ga sanan ba iyaka, duka Allah yana umartar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce. Kaga wannan yana kara tabbatar maka da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi yake tsara Al-Qur'ani da kansa ba, umarni da yake karba daga Allah. Sannan kuma yana ƙara tabbatar maka da cewa shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam bawa ne a ƙarƙashin ubangijinsa yake karɓar umarni. Kamar yadda yake cewa in attabi'u illa ma yuha ilayhi, ba wani abu da zan fi sai abin da aka yi min wahayi. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw, ka tsaya inda aka umarce ka, da kai da wanda suka tuba tare da kai kan kuce iyaka. Da haka shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam mukallafun ne, shi ma ƙarƙashin dokar Allah yake rayuwa. Don haka shi ba Allah bane, kuma shi ba bai fita daga dokar Allah bane, yana karɓar umarni ne da hadi daga Allah subhanahu wataala. To wanda shi ne hikimar waɗannan ƙulƙul da suke ta zuwa cikin Al-Qur'ani. Akwai sanda aka taɓa tuhumar Gaddafi duk da cewa ya ce ya janye, ko kuma ya ce shi bai faɗa ba. Lokacin da aka ce ya ce bai ga amfanin a tabar ƙulƙul a cikin Al-Qur'ani ba, ya kamata a cire su, saboda umarni ne aka cewa annabi ya faɗa kuma ya faɗa. To don mene ne za a ci gaba da cewa ƙulƙul? To aka tada tawaga ta malamai manya suka je suka same shi, ya zauna da su a Tarablus ta cikin Libya a Bangazi, ba a Tarablus ba, a Bangazi suka zauna da shi. Ya ce a shi bai faɗa haka ba, ƙarshe dai ko dai ya faɗa ba dai ya dawo ya ce ya janye, saboda inda ya ci gaba da dagewa akan wannan ra'ayin nasa to da tabbas kafirci ya tabbata akan da rutsariya ta wani sashi ne na alqur'ani to wannan kullu take ta zuwa a cikin alqur'ani tana tabbatar maka da cewa alqur'ani wahayi ne daga Allah subhanahu wata'ala zuwa ga annabinsa ba wai shi yake zaunawa ya shirya ba Allah ce ya fada ya ce rabbi ya ubangiji na a'udhu bika min hamazati shayatin ina neman tsarinka daga waswasin shaydanu ubangiji subhanahu wata'ala ya umarce shi ya nemi tsari daga waswasin shaydan saboda duk sanda mutum zuciyar shi ta baci yana fushi to shaydan ya kanga wata dama mai arha wanda zai iya cutar da shi ko ya iya jefa shi cikin wani abu shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi wa al'ummar sa wa'azi da jan hankali akan cewa su kiyaye yawan fushi ko kuma su riƙa danna zuciyarsu yayin da suke fushi wani ya tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wasa wasiya Annabi ya ce la taghdab ya sake nanatawa Annabi ya ce la taghdab har sau uku ki kada kai fushi a nan ba Annabi yana nufin kai ya yi fushi ba gaba ɗaya ai ba zai yiwu ba a ce ga mutum baya fushi ko a cikin dabbobi an ce jaki ne yake da irin wannan sifa shi ma yana yin fushi wani lokaci to wannan wata ɗabi'a ce halitta ce da Allah ya yi wa ɗan adam ba zai iya rabuwa da ita ba game da ka san ɗan adam ba zai iya zama mai shaƙi iska ko ya dumfasa ba to haka fushi yake sai dai abin da ake nufi kada fushi ya riƙa maka tasiri yayin da kai fushin ya zanto ka ba wa shaidan dama kuma ya yi wasa da hankalinka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laysa ash-shariru bis-sur'a walakin ash-shadid man yamliku nafsahu inda al-ghadab ba mai karfin da yake kada mutane shi ne ga karfa ba wanda duk sanda aka kara da shi shi zai kai mutum kasa ba wai shi ne mai karfi ba ji Annabi sallallahu alaihi wasallam mai karfi wanda yake danna zuciyarsa lokacin da ya fushi to ballantana kuma idan ya zanto fushi ne wanda mutum ya yi shi saboda an keta wani alfarma ta Ubangiji an saba wa Allah ko an cutar da shi saboda Allah to kaga a nan babu shakka in bai danna zuciyarsa ba waccan aya da Allah ya ce idfa billati hiya ahsanu sayyi'a to ba zai iya ba to shi ne bayan an gwada wannan ubanni sai aka kawo maganar roka roki Allah ya tsare ka daga sharrin shaidan saboda shaidan zai iya hana ka ka yi aiki da wancan ubanni da aka baka domin kaga ko da cikin suratul fussilat da ubangiji subhanahu wa ta'ala yace wala tastawi alhasanatu wala sayyi'a irfa billati hiya ahsan fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawa ka'annahu waliyyul habib wa ma yulqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa dhu hazzin azim yallati wa imma yazghannaka min ash-shaytani nazghun fasta'iz billahi innahu huwa as-sami'ul 'alim bayan Allah ya umarni da cewa duk sanda aka yi maka abu mara kyau kai kai bai kyau ka mayar da abu mafi kyau karshe sai Ubangiji ya kawo maganar shaidan ce duk sanda shaidan ya sa maka wani wasuwasi to kai kuma ka nemi tsari daga Allah subhanahu wa ta'ala haka nan inda Allah subhanahu wa ta'ala ya umarni da afwa khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin sai ce wa imma yanzaghannaka min ash-shaytanu nazghun fasta'iz billahi innahu samiu'un 'alim kaga a nan ma da Ubangiji ya yi umarni da ka yi afuwa ka kawar da kai daga waɗanda suke wawaye in suka yi maka wauta kar ka tsaya kana tanka musu ka yi watsi da su ka yi kamar baka ji ba ka yi banza da su amma ba koyaushe ba ne shaidan zai barka ka yi haka to sai Allah ya kawo maganar shaidan shi in ba ya zaga da ka bira shaidan nan kuma fasta'iz billah da ka ji wani wasuwasi wasu saƙe-saƙe da shaidan zai fara saƙa maka Allah ce to ka nemi tsarinsa saboda haka shi shaidanu sun samu dama yayin da mutum yake cikin fushi. Haka nan shaidanu suna samun dama yayin da mutum ya saki hanyar Allah. Duk aikin da kake yayin da ka bar hanyar Allah, to shaidan kuma ya samu iko a kanka. Shi ya sa kafirai shaidan ya fi samun riba bai tsoka da su. Allah ce alam tara anna arsalna ash-shayatin 'ala al-kafirina ta'uzzuhum azza. Ke baka ga yadda muke turawa kike turawa kafirai shaidanu ba sida ingiza su iyaka ingizawa. Haka nan Allah ce wa man ya'shu an zikrir rahmani nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin wa innahum la yasuddunahum 'an as-sabil wa yahsabuna annahum muhtadun hatta idha ja'ana qala ya layta bayni wa baynaka bu'da al-mashriqayn fa bi'sa al-qarin. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa man ya'shu an zikrir rahman, duk wanda ya zama yana ya samu jindibi game da ambaton Allah subhanahu wa ta'ala, idan to baya gani sosai game da ambaton Allah subhanahu wa ta'ala, nuqayyid lahu shaytanan, sai mu hada shi da shaidan, fa huwa lahu qarin, ya zama abokin tafiyarsa. Allah ce wa innahum la yasuddunahum 'an as-sabil, lalle su shaidanu suna kanya mutane daga kan hanya madaidaiciya. Wa yahsabuna annahum muhtadun, amma su rika tsammanin cewa akan shiriya suke. Hatta idza ja'ana, har sai lokacin da mutum yazo yaje ga Allah subhanahu wa ta'ala, qala, a lokacin kuma da zai ga mummunan sakamakon abinda shaidan ya tura shi a kai, ya laita baini wa bainaka ba'da al-mashriqayn, ina ma tsakanina da kai akwai tazarar gabas da yamma, fa bi'sa al-qarin, sir da aboki irinka. To shi yasa duk sanda wani abu ya sa ka kai fushi, to ka riƙa faɗar a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Duk sanda ka shiga yanayin fushi, ka riƙa neman tsarin Allah daga shaidan, dan a lokacin zai saɗaɗo. Saboda haka ya ga ta faɗi da sassa, baka yi sa'a ba, shi kuma sai ya sai baka ingiza mai kan turuwa. Saboda haka da zarar fushi ya yi fushi, to ka riƙa cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. To za ka ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sanyaya maka zuciya, kuma shaidan bai yi sa'a bai yi nasara a kanka ba. Hadisi ya tabbata cikin Sahih al-Bukhari da Muslim, hadisin Sulaiman ibn Surat radiyallahu anhu yake cewa suna zaune tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama, sai wasu mutane guda biyu fada ya kauri tsakaninsu, suka rika gaya wa juna baƙaƙen maganganu, wanda ya faɗa wanda ya raba. To ɗaya daga cikinsu fuskarsa ta yi jawur, jijiyoyin wuyarsa suka furfuto, alamar ya cika da fushi sosai fiye da ɗan uwansa. Annabi sai ya ce, inni la a'lamu kalimatan law qalaha dhahaba anhu ma yajid, na san abin da zai faɗa ya daina jin abin da yake ci, na san kalmar da zai faɗa ya daina jin abin da yanzu yake ji. Da zai ce a'udhu billahi minash shaitan dhahaba anhu ma yajid, da zai faɗi wannan kalmar a'udhu billahi minash shaitan, da sai ya daina jin abin da yake ji yanzu. Sai sahabbai suka ce, wannan mutum Annabi yana cewa da kai ka nemi tsarin Allah daga shaidan. Sai mutumin nan shaidan ya riga ya yi nasara a kansa, sai ya ce, wa hal bi junud, kuna ganin ina da hauka ne, wato kuna gana tabi ne hadda za ku rika magana da nemi tsarin Allah daga shaidan. Sai bai faɗa ba, wanda yake nuna maka shaidan ya riga ya ci nasara a kansa, har ba zai ture wani wato wani jan hankali da manzo sallallahu alaihi wasallam, ko wata koyarwa ta ba'iki sallallahu alaihi wasallam da ya basa. Allah ce wa a'udhu bika an yahdurun kuma kai roki Allah ya tsare ka kada shaytan ya halarto ma cikin dukkan wani labarinka kai ya shigo cikin kowanne irin labarinka kai ya shiga cikin labarinka na ibada kai ya shiga maka labarin sallah ko ya shiga labarin karatun qur'ani da kake yi ko addu'a ko aikin alkhairi da kake yi ya shiga da riya ya bata maka ya sa maka jiji da kai ko ya sa ka kai riya ko ya sa ka rika wulakanta waɗanda kake taimaka musu dan Allah ka rika musu wani gani gani ko ya sa ka rika jin kai baya kai wajen biyayya ga Allah ko wajen taimaka wa mutane ko ka rika jin kamar baya kai idan ilimi Allah subhanahu wa ta'ala ya baka kowane irin daukaka ubangiji zai baka kuma kai amfani da wannan daukakar wajen taimaka wa mutane kada kai da shi dan ya shiga ciki ya lalata maka duk wani aiki na alkhairi shi dan ba zai kare mai yin sa ba saboda ba zai so ba dabi'ar sa ita ce ya da sharri duk sanda wani abu da sharri ya faru ko wani ya fada cikin aikata sharri shi dan farda yake yi saboda ya ci wata nasara ne jisar da ya ga wani yana aikata alkhairi bakin ciki yake to ka roki Allah kada ya shigo maka cikin kowane lamari naka shine a wa'udhu bika rabbi an yahdurun ila neman tsarinka ya ubangiji kada su halar kada su zo min kar su zo min cikin lamari na kar su halarto min a cikin lamari na hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari da muslim حديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وترانا النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنا صلى لسهبنسا سيوان إفريت من الجن إفريت من الجن الإفريت شيني كالكرفة الجني دون الجني كالكرفة شيكي شو إفريت قال إفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين فالنبي أنا تكن صلى سيئر ونك قرفا الجني سيئوكا النبي صلى الله عليه وسلم جي لا لا تابس صلى الله سبحانه وتعالى يباوى النبي صلى الله عليه وسلم إيكو أكنسا يشاكيش hasida harshen aljannin da ya dalalo kan annabi sallallahu kan hannun annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji danshin harshen sa akan sa sai ya saki shi annabi yake cewa nayi diyar in daure shi a cikin dirkar masallaci har Allah ya waye a garin Allah ya waye mutanen Madina da yara duk su zo su gan shi kowa ya zo ya gan shi annabi ya so yin haka amma sai ya tuna addu'ar ɗan'uwansa annabi Sulaiman alayhi salam da ya roƙi Allah yake cewa rabbi ighfirli wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab ya Allah ka gafarta min ka yi min kyautar wani mulki wanda bai dace wani ya samu irinsa ba bayana lalle kai ne mai yawan kyauta don haka annabi sallallahu alaihi wasallama bai nuna tasarrufinsa akan wannan aljani ba kamar yadda annabi Sulaiman alaihi salam ya rika daure wasu wadanda suka yi nuna taurin kai to annabi sallallahu alaihi wasallam saboda wannan addu'a ta annabi Sulaiman ta ci gaba da cika sai bai daure shi wani aljani ba ya sake shi ashahir anan shine yadda shi kansa manzo sallallahu alaihi wasallama duk da cewa Allah subhanahu wataala ya bashi kariya ya cire dukkan wani rabo na shedani da gare shi amma shedanin ba su kyale shi ba yayin da yake ibada suna ta kokari su ga cewa sun lalata masa sallarsa sun lalata masa ibadarsa to idan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wanda yake da wannan tsaro daga Allah subhanahu wataala yana samun irin wannan kalubale daga shedani to ina gadi ko kai ko wanda yake irbu-irbu babu shakka a duk sanda muke cikin wani aiki na ibada shi ma shaidan yana ta kokarin zai ta kokarin yadda zai shiga ciki dan ya ga ya lalata mana ita shi yasa yazo a cikin sahihain hadisin Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yake cewa idza nudiya lis-salati ajbara ash-shaytan wa lahu durab duk sanda aka yi kiran sallah shi dan zai juya a guje yana fitar da iska hatta la yasma at-ta'zin saboda kai ya ji kiran sallah saboda kiran sallah ambaton Allah ne shi kuwa shedan duk sanda ake ambaton Allah to a lokacin kamar ana watsa masa wuta ne ba zai iya tsayawa gurin da ake ambaton Allah saboda haka da zarar aka fara kiran sallah sai ya fita a guje sannan idan aka gama kiran sallah to kuma sai ya dawo ya nemi ya samu guri domin da zai yi barna to da an zo iqama to ita ma iqama na fazin ta irin da kiran sallah ne da an fara Allahu akbar Allahu akbar nan ma sai fita a guje sai an gama iqama sai ya sadado ya zo yana saka wa mutum masallaci waswasi iri-iri a cikin zuciyarsa yana tuna masa wasu abubuwa da kwata-kwata tunaninsu bai zo masa ba abubuwa da ba ta kwata-kwata a ransa da zarar ya fara sallah sai shedan ya zo kamar yadda bai kita ya uzkur kaza tuna kaza tuna kaza tuna kaza lima lam yakun yadhkur ga abinda kwata-kwata baya ransa amma sai ya kawo masa sake-sake iri-iri dukkan mu muna jin haka yayin da muka tsaya a sallah abubuwa za su yi tadarsuwa a cikin zukatanmu wanda kafin mu shiga sallar ba mata nan amma da mun fara sallah kuma sai tunanin ya shigo ta zuwa mana to aiki ce dan shi ne annabi ya ce hatta ya zalla ar-rajulu la yadri kam sallah tun zai yi ta saƙe-saƙe ta saƙe-saƙe wanda bai yi nasara ya rinjaye shaidanin ba sai ba ya manta adadin da ya sallata saboda haka ya samu raukarwa haka nan yana iya rikita masa karatunsa zai shiga sallah zai fara karatu a cikin surar da ya tabbata ba ya bata amma da zarar ya fara karanta ta a cikin sallah sai kuma shaidan ya shigo ya ta kokarin yadda zai rikirkita masa karatun ita hada masa mutu shabihat ya karatun ya ta gauraye masa gashi fa ya iya amma saboda anan sallah zai yi shaidan sai ta kokarin ya kawo masa tardaki yadda sallah ba za ta yi tsawo ba da zarar ka fara karatu karatun ya ci da yar kuza kaki ko kaso saboda haka zai yi ta rikita wa mutum karatunsa ya zo cikin sahih muslim hadithin Uthman ibn Abi al-As radiyallahu anhu ya zo ya samu ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah inda shaytana qad hala baini wa baina salati wa qira'ati yalbisuha alayya ya ce ya rasulullah shaytan yana shiga tsakanina da sallata yana shiga tsakanina da karatu na Qur'ani da nake a sallata yana rikirkita mun karatu da shi da annabi sallallahu alaihi wasallam yace zaka shaytanu yuqalu lahu khazzab fa idha ahtasta bihi fata'awwaz billah wa adfil ala yatharika thalathat annabi yace wannan wani shaytani ne da sunan shi khazzab cikin shaytanun da suke irin wannan guguna aiki shi haka sunansa yana bi duk sanda masallaci ke sallah to kware ke yi ya bata masa tana iya yiwa ya zanto wani shaidani ne wanda aiki sake dai ya je da ya je can tana iya yiwa zama wani mukami ne a cikin shaidanu duk wanda ya samu wannan mukami ko yake wannan aiki sunan da ake bashi kenan khazzab shaidanin da yake shiga ya rikita mutun sallar sa ya rikita masa karatun sa haka duk wanda yake aiki a cikin wannan mukamin wanda shine sunansa shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to duk sanda kaje alamar ta to ka nemi tsarin Allah ka tofa a hagun ka sau uku yace fa fa'altu zalika fa azhabahu Allahu addi sai ko na aikata haka sai Allah ya tafiyar min da shi da daina jin sa wanda yana nuna ce yana nuna maka cewa haka shedanu suke yi sanda kake wani aiki na ibada ko kake aikin alkhairi to ba su kare ba za su shigo dan su lalata maka hakan nan suka yi tarayya da mutum a cikin abubuwansa na rayuwarsa ta duniya cinsa da shansa da ƴaƴansa kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce wastafzid man istata'ta minhum bi sautika wa ajlib alaihim bi khaylika wa rajlika wa shariqhum bil amwali wal aulad wa ya'idhum wa ma ya'idhum ash-shaytanu illa ghurura Allah ce wastafzid man istata'ta minhum bi sautika kare da wanda kake da iko kake kaga dama daga cikin su kare da masa hankali da sautinka ka jawo su da mahaya da riddudodinka mahaya da na ƙasa sannan wa sharikum fil abwali wal aulad kai tarayya da su cikin dukiyoyi da yaya wa idhum kai ta musu alkawarra iri iri kai ta sa musu burace burace daban daban burace burace banza na ƙarya da wuri don haka hatta a cikin al'amuran rayuwanka dukiyarka ƴaƴanka idan baka shigar da Allah subhanahu wata'ala da neman tsarin sa a cikin su ba to shaitan zai tarayya da kai a cikin Allah ya bashi wannan damar to shariku kai tarayya da su shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da ɗaya zai kewa iyalansa yayi addu'a ce Allahumma jaddibna ash-shaytana wa jaddib ash-shaytana ma razaqtana Allah ka nesanta mu daga shedan ka nesanta shedan daga abinda ka azurta mu da shi na da to in aka samu shigar ciki a lokacin shedan ba zai iya cutar da shi ba kamar yadda adabi ya fada to idan babu irin wannan sa Allah ciki din to shedan sai ya tarayya da kai a cikin iyalinka shine wa sharikhum fil abwali wal aulad wala shine fil aulad والابوال ابدا يشافي جدك idan ba za ba ka neman tsarin Allah daga shedan to gidanka sai koma gidan shedanu da kai da iyalanka da shedanu kuma da iyalansu muna zama tare abincinka da abin shanka idan babu sunan Allah babu ambaton sunan Allah a kai to sai zama tare kuke ci ku sha hadisi ya tabbata a cikin sahih muslim hadisin jabir dan abdullah ba'iki sallallahu alaihi wa sallam yake cewa inda shaytana yahduru ahadakum inda kulli shay shedan yana halarta wa ɗayan ku wajen kowane irin abu kowane irin abu zai shedan sai ya zo gurin يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه كي حتى لو كتبت إذاونا زي تأمين شيء لن شما سيادو ليا لنسا يا كيو يا أمين شنا فإذا سقطت من أحدكم اللقمة يا إذا لو ما تفعل إذا قد لا ينكو يلا شك أمين تسي لو ما ستفعل annabi yace falyubit ma kana biha min azad idan akwai wani abu da ya taba ta to ya goge wannan abun subbal yakulha ya ci ya kayar sa wala yad'aha lil shaytan sai ya barwa shaytan fa idza faraga idan ya gaba cin abinci falyal'aq asabi'ahu to ya lashe hannayensa fa idahu la yadri fi ayi ta'abihi takunu albaraka domin bai sani ba a cikin wani bangare ne na abincinsa albarkar take tana yiwa a jikin abin da ya yi saura a hannunsa a nan albarkar abincin take ta haka ya gaba cin abincin amma bai ci albarkar ba tana nan a jikin hannunsa tukunna da ya je ya sa ruwa ya wanke ta tabu kwata kenan shikenan ka ce amma bai yi albarka ba bai gina maka jiki ba bai kara ma lafiya ba to shi yasa ta bai ce sai ka lashe hannun watakila wannan gurin da ya rage shine albarkar take ciki to wanda zai bari ya bar noma bai dauke ba har shedan ya samu abin da zai ci wanda ya yi bismillah ne ya kace da yazo cin abinci ya yi bismillah dan idan bai yi bismillah ba tare za su ci ba sai ya jira ta fada hannunsa ba sai da ya ci yana zuwa kawai ya danna hannu kawai abu ya birge shi ya ce wow sai danna hannu kawai shi kenan to yana wawu ɗin da shi ke da ɗan zai daga wawa shi ba wai shi ɗan boko bai sai ce bismillah ba annabi sallallahu alaihi wasallam ka bayyana zuwa cikin sahih muslim hadisin jabir dan abdullah yake cewa na ji annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه يا عند بتي يا داو زي شيغا غيدانسا يا دا دغا ايكي كو دغا كاسوا كو دغا تفيا يزو زي شيغا غيدانسا سي ابتشي الله اي بسم الله لوكش دا زي سا قفا غيدانسا سي بسم الله سي يا شيغا دا كاو مسا ابينشي زي تيتي بسم الله تو ا لوكاتين شيطان دا يكي تاري دا شي zai ce wa ɗan uwansa shaidanu da suka biyo ci la babita lakum wala asha a gidan nan fa ba ku da wurin kwana ba ku da kuma abincin dare don haka ku san dai ba haka ba to za ku yi zaman banza saboda haka sai su fita wa idza daqala fa lam yadhkur Allah inda dukulihi qala shaytan adraktum al mabit da ya zo shiga bai ambaci sunan Allah ba lokacin da ya zo shiga gidansa shedan zai ga wa yaransa ku taho ku taho mun sabo wajen kwana wa idza lam yadhkurillaha inda ta'amihi aka kawo abinci ya danna hannu ko cokali bai zambaci Allah ba qala shedan sai ya ce wa yaransa adraktumul mabita wal asha kun sabo wurin kwana kun sabo wurin abinci shi yasa ko yaranka ku koyar da su za su ci abinci su rika bismillah kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya koya Umar ibn Salama yake cewa an kawo abinci Amr ibn Salama an kawo abinci yake cewa fara ayati tatishu fi sahha yaga hannuna yana ta yawo a cikin kwanan abinci fa qala ya bunay ya bunay sabbillah wa kul bi yaminika wa kul bi yaminika yace ya yaro kai bismillah sannan ka ci da hannun dama sannan ka ci gabanka wannan tarbiya ce da annabi sallallahu alaihi wa sallama yake ba wa hatta yara ƙanana kuma yake koyar da al'ummarsa cewa haka ya kamata su tarbiyyaci ƴaƴansu su yi musu tarbiya a kan duk sanda aka kawo abinci tabbata sun yi bismillah kafin su fara sannan kowane yaro ya ci gabansa sannan kuma kada su sa hannun hagu ba ma yanzu iyayen ne za a gansu suna sha da hannun hagu ko suna ci da hannun hagu daga mutum babba da shi kamar mai hankali amma da an ka abinci sai ga yana ɗauka yana sawa da hannun hagu abin takaici wallahi ko daɗi babu daɗin gani ma babu a ci abinci da hagu wanda shaitan ne fa inna shaytana ya'kulu bi shimali ya'kulu bi shimalihi wa yashrabu bi shimalihi shaitan da yake daukan abu ya ci da hagu ya sha da hagu sai shaitanun mutane kuma saboda haka baya halatta mutum ya ci abinci ko ya sha wani abu da hannun hagu ya ci da hannun ka da dama to wanda yana nuna maka cewa kowane irin abu naka shaitan yana halartowa yana buƙatar ka sa sunan Allah a ciki ibn sunni da waɗansa sun fitar da hadisi ta hanyar Muhammad ibn al-Munkadir yake cewa wani mutum ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya koka wa annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa ko yaushe kwanta bacci yana mafarke mafarke na ban tsoro duk sanda yake bacci to zai mafarki na abubuwan ban tsoro ko koka wa annabi sallallahu alaihi wa sallama ta annabi yace da shi to idan ka zo kwanciya idza awaita ila firashik idan ka zo ka kwanta zaka kwanta kan shimfidarka fa qul to kace a'udhu bi kalimatillahi tamma min ghadabihi wa iqabihi wa min sharri ibadihi wa min hamazati ash-shayatin wa an yahdharun annabi yace duk sanda ka zo kwanciya kai wannan addu'a ce a'udhu bi kalimatillahi tamma ina neman tsari da kalmomin Allah cikakku bin ghadabihi da tsare ni daga fushinsa wa iqabihi da uqubarsa wa bin sharri ibadihi da kuma sharrin bayinsa wa bin hamazati ash-shayatin da kuma waswasi na shaydanu wa ad yahdurun ko kuma sahalarto inda nake annabi ya koyar da shi ya rika fadar wannan addu'ar duk sanda ya zo kwanciya in yana yi zai daina wannan kokon mafarkin da yake haka nan kwatankwacin wannan ya zo a cikin musnad imam ahmad da sunan abi daud da jami'u tirmidhi hadithan amr ibn shu'aib an abihi an jaddihi abdullah ibn amr ibn al-as radiyallahu anhu ba yace annabi sallallahu alaihi wa sallam yana koya wa sahabbansa su rika fadar wannan kalmomi duk sanda suka shiga cikin wani firgici ko tsoro su rika cewa a'udhu bi kalimatillahi tamma min ghadabihi wa sharri ibadihi wa min hamazati ash-shayatin wa an yahdharun duk wani abin da zai rika tsorata ka ya rika razana ka ya rika sa ka firgici ko hanya ce ka kama lokacin da ake sace-sacen mutane na karanta da cewa yaron da ya ci musabaka bana dan katsina shi da mahaifinsa da wasu 'yan uwansa an yi garkuwa da su sai dai gwamnati katsina ya karrama su wajen komawa ina jin kuwa mutanen faskari ne wajen komawa 'yan ta'adda suka tace su haka bi addu'a Allah ya kubutar da su ya fitar da su Allah ya kubutar da su cikin aminci Allah ya shiga tsakaninsu da waɗanda biya go mutane Allah ya dawo da su cikin iyalan su lafiya to irin wannan firgicin irin wannan tsoron to ka rika yin wannan addu'ar a'udhu bi kalimatillahi tamma min ghadabihi wa iqabihi wa sharri ibadihi wa min hamazati ash-shayatin wa an yahdharun wannan daidai yake da wannan ayar وكتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن همزات الشياطين كلا إيه فلان هكا كرد ساء الله سبحانه وتعالى تكانا كدموه دموه كساء أبنجي تكانا كدموه بمسر الله سيبقى تلي تكانا كدشي هكذا إمام أحمد أبو داود da al-hakim al-mustadrak sun fitar da hadisi daga abi yasir radiyallahu anhu yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kana yad'u ya kasance yana addu'a yana cewa allahumma inni a'udhu bika an yatakhaffata ash-shaytan 'inda al-maut allahumma inni a'udhu bika an yatakhaffata ash-shaytan 'inda al-maut ya allah ina neman ka tsare ni kada shaytan ya bige ni lokacin mutuwa kada shaydan ya bige lokacin mutuwa dan a wannan lokacin shine karshen dama da shaydan yake da ita karshen dama da shaydan yake da ita yayin da mutum ya rayu cikin fafatawa da shaydan yana galaba a kansa ko da shaydan wani lokaci ya galaba a kansa nan da nan zai watsar da shaydan ya dawo kan hanya da lazina taqaw idza massahum ta'ifu min ash-shaytani tadhakkaru fa idza mubsirun to sai an zo daidai mutuwa to lokacin zai ce dan zai ce to ga dama ta ta karshe saboda ka lokacin zai iya iyawarsa ya ga cewa ya yi nasara shi da annabi sallallahu alaihi wasallama cikin addu'o'insa yana yi kuma dan ya koyar dan ya koya mana ne ba wai dan sheidan yana da wani iko akan sa ba Allah subhanahu wa ta'ala tidi ya ga mana cewa mutanen kwarai masu ikhlasi sheidan bai da iko akan ta inda walaysa laka sulfanu ala alladhina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun inna ma sulfanu ala alladhina yatawallawna huwa alladhina hum bihi mushrikun Allah subhanahu wa ta'ala ya ga mana duk mutanen kwarai sheidan bai da iko akan su matukar dai za su tsalkake zuciyarsu ga Allah sheidan ba yana yadda zan yi da su to bare kuma manzo sallallahu alaihi wasallam to amma annabi yana yi wannan dai dan ku koya kan kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana yi kyakkyawan koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam wannan rahamar da wannan tagomashin shine shedan ya haramta wa duk wannan tsini duk wani dan tsini ba shi da wannan tagomashi ba shi da wannan rahamar da ta addana saboda dai shi a gurin sa ƙarya ne saboda kaga ba zai yi ba yana daga cikin musiba shedan ya raba ka da abin da zai zama maka alherin ka da duniya da lahira sai kuma kana zatan akan daidai kake kamar yadda Allah ya ce wa innahum la yasuddunhum ani sabili wa yahsabuna annahum muhtadun zai rika hana su bin tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam tafarkin Allah amma tsammani suke su ne shiryayyu ai sai rike alqur'ani tare da cewa alqur'ani shi yake jan hankalinka cewa kai wa annabi da'a kai masa fada'a duk kana son shiriya wa in tuti'uhu tahtadu ku yi masa da'a inda za ku kuna son ku shirya amma shi dan ya shiga tsakaninka da wannan kuma kace kana rike alqur'ani subhanallah shi yasa dan tsine ya ce shi kawai kiyamar laili ya yarda da ita duk wata sallar nafila bai yarda da ita ba dan tsine duk wani azumi in ba na ramadan ba sai na kafara shi kuma kafara sai kai wani abu ne da zai jawo maka wannan kafara amma duk wani azumi na nafila shi dan tsine ya ce ba ya yi ba zai yi ba bai yarda da shi ba akwai asarar da kai wannan saboda duk saddi ne na shaidan innahum la yasuddunhum ani sabili za su rika hankiye su daga kan hanyar Allah amma su rika tsammanin cewa shi akan shirya su Allah shirya su amin Imam Ahmad ya fitar da hadisi har ila yau da sanadi sahihi daga Abdullahi ibn Mas'ud النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من الشيطان من همزه ونفثه ونفخه yana neman tsari daga shedan daga waswasinsa da waƙe-waƙensa da kuma girman kansa shedan ko dai ya yaudare ka ta hanyar sa maka waswasi ko ya yaudare ka ta hanyar sa maka sha'awar duk waƙe-waƙen banza da wuri ko ya yaudare ka ta hanyar sa maka girman kai da jin ka'ita to annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya tsare shi daga dukkan waɗannan biyagudan dabi'u wa inda kala ala khulqin azim amma yana neman tsari daga waɗannan abubuwa saboda al'ummarsa sai koyi da shi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatul hasana haka dai ya tabbata a cikin sahihaini hadisin Abu Qatada annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ar-ru'ya salihatu min Allah الرؤية الصالحة كاو مفركي مفركي بي كاو بي داني لك الله لي والحلم من الشيطان ومونا مفركي كما لك الشيطان فإذا حلم فليتعوذ منه وليبسط عن شماله فإنها لا تضر النبي يجيته إذا كيف مونا مفركي كافركا كان يبطل الله لك الشيطان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم sannan ka tofa a hagunka insha Allah wanda mafarkin ba zai zama maka cutarwa ba mafarki mai kyau daga Allah ne ar-ru'ya salihah min Allah sabban idan ya zanto mu'mini ne yayi in mu'mini ne yayi mafarki to zai zama mafarkinsa daga cikin mubashirat ne juz'un ne min ajza'in nubuwa kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai ya rage daga yanki daya daga kashi daya cikin 40 da Annabi mafarki Allah zai haska maka wani abu idan mu'mini yayi mafarki wanda yake tattare da alheri da abubuwa masu kyau to wani juz'un ne min bashiratin nubuwa yayi mafarki gashi a aljanna ya mafarki gashi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mafarki gashi da sayyidina Abubakar da Umar to wannan bushra ce bushra mu'min kamar da Annabi ya faɗa bushara ce Allah ya gaggauto da mu'min ita gaggauto masa da albishir cewa waɗannan za ka kasance tare da su man yuti Allah wa rasulahu fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim min an-nabiyyin was siddiqin wash shuhada والصالحين وحسن أولئك رفيقا وشي ما فريكي إذا متن يعيش إذا في كوني يكرداج الخير أشكلها إذا ما شد كون تو كده جاء قوة كده جاء قوة هذا سيجا جاء مودي تو جاء متن إلدي بهكني ونزي بس فاتن الخير duk abin da yace ya gari a mafarkin yace khairan insha Allah ki alheri zaka gari Allah ya so kai yaje ga wani gabo wawa ki kai 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 haka ka gari a mafarki kai akwai fa matsala akwai matsala to shikenan ba kai sa abu matsala zaka gari Annabi sallallahu alaihi wasallam yace inda ru'ya ala rijli ta'ir ma lam tu'abbar fa idha 'ubirat waqa Annabi ya ce mafarki kamar tsuntsu ne tsuntsu ba ya da wani gurin da ya sauka zai tashi da ya sauka zai tashi sai da tsuntsu ka ga sauka to ba zai zauna a gobe sai ga nan da ya tashi to haka mafarki ke ba da wata kibla daya matukar ba a fassara shi ba da zara an fassara shi sai ya faru shi yasa Annabi ya ce in ka kaka ga yawa kowa sai mai ilimi sai mai hankali wanda zai yi nasiha zai baka kyakkyawan fata to galibi ar-ru'ya ita ce min Allah ar-ru'ya salihah al-hulm kuma mun mafarki kawai kai mafarki ga wasu kawo da nan suna tabbaka a guje to irin wannan mafarkan masu ban tsoro ne daga shedan da zarar ka yi su to Annabi ce kare matsarin Allah in ka farka a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai ka tofa a hannunka hagu yace to wannan mafarkin ba zai cuce ka ba to duk wannan karantarwa ce da Allah subhanahu wataala ya yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya duka neman tsarin Allah ya nemi tsarin Allah daga waswasin shedan ya nemi tsarin Allah kuma kada shedan ya halarto cikin dukkan wani lamarinsa kuma koda ya halarto cikin lamarin ya zanto bai da tasiri don haka ya zanto duka al'amuranmu muna sa Allah subhanahu wataala a cikinsa duka wasu harkokinmu kada mu fitar da ubangiji cikin harkar nan sa sunan Allah a ciki da haka dai za mu ga albarkar abin da muke amma matukar za mu rika yi da murfi a yi maganar Allah ka ce kaga ka daina kawo Allah a cikin wannan lamari da wannan al'amari ba zai taɓa yin albarka ba to bawa haka zai ci gaba da gwagwagwa da fafatawa da shedan har sai ya zo mutuwa nan fa shedan ba zai gane shi ba kamar yadda insha Allah wanda zai zama darasin mu matashiyar darasin mu na gobe insha Allah abinda muka faɗa da daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi da kuskure Allah ya bi mana sallallahu wa sallama ala